الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا للتاثن أحلري واللفر وبما لمي الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى كما يدعى مكا فارع ساتن دي قباتا كما مكا قباتا دعونا أبنا tarihin mawallafin littafin sannan muka fara karatu a cikin littafin mun tsaya a daidai yadda malam ya kammala muqaddimarsa yayin da ya fara da sunan Allah ya salati wa manzon tsira Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya gode wa Allah ubangijin halittu za mu tashi akan yadda malam yace awwalu ma yajibu ala al-mukallafi farkon abin da yake wajaba ala al-mukallafi akan mukallafi mukallafi shine mutumin da ya cika sharuɗa guda biyu zuwa uku sharadi na farko al-bulugh wanda ya balaga ya zama ya balaga ita kuma balaga wani mataki ne da mutum yake kaiwa ko mace ko namiji ga daidai wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya canza shi daga hukuncin yarinta ya daura masa hukuncin manya wannan balaga tana da alamomi a shari'ar musulunci namiji yana da alamomin balaga guda uku mace tana da alamomin balaga guda hudu guda uku na namiji akwai mafarki idan yin farkin ya sadu da mace ko kuma koda bai ga saduwar ba amma sai ya tashi ya ga mani ya fita masa wannan alama ce ta cewa ya balaga koda fa kafin nan bai taba ganin irin haka ba daga ran da ya fara gani daga ranar alamun balaga alamar balaga ta bayyana gare shi alama ta biyu fitar gashi a gabansa amararsa idan gashi ya fita amara daga wannan lokaci balaga ta zo ta koda ba a yi mafarkin ba alama ta uku cikon shekara 15 idan aka cika shekara 15 koda ba ka gashi ba koda ba a yi mafarki ba to balaga ta zo wannan ga ɗan namiji ya mace ka hada waɗannan guda uku ka kara da guda ɗaya shine zuwan jinin haila idan jinin haila ya zo mata to koda ɗayan uku nan bai zo ba to ta balaga wannan su ne alamomin da ake gane baligi a musulunci ba a gane baligi da tsawo ba a gane baligi da kaurin murya ba a gane baligi da kaurin gaba a waɗannan su ne alamun gane baligi dukkan wanda ya tsallake wannan mataki da sauran mataki na gaba hankali daga cikin sharuɗan takalifi akwai hankali Allah baya kallafa maka baya umartar ka koya hane ka sai idan bayan ka balaga kana da hankali wannan hankali hankali kishiyar mahaukaci ba hankali kishiyar wawa ba a kishiyar wayo ba yau ba hankali kishiyar wayo ba wawa za a ce ba shi da hankali saboda ya samu nakasa a hankalinsa amma ba za a ba shi hukuncin mahaukaci ba shi yasa wasu ma suke cewa wawa ba mahaukaci ba ne in ya ci kasuwa gida yake komawa yau wato shari'a wauta ba ta hana shari'a ta haukan mutum Dan haka rashin hankali ana nufin rashin hankali kishiyar hauka. Kuma ana nufin hankali kishiyar hauka. Duk mahaukaci babu shari'a a kansa, ko da kuwa ya balaga har sai ya samu hankalinsa. Sharadi na uku, isowar shari'a shi ne sharadin da malamai ba su cika ambatansa ba. Galibi malamai suka ambaci sharadin takalifi guda biyu ne, balaga da hankali. Amma wasu suna karawa da isowar shari'a, wato idan saƙon Allah ya iso ka, ko da ka balaga kuma kana da hankali, amma sai idan saƙon Allah bai iso ka ba a wurin da kake, babu wani abu, ba wani saƙo da ya zo maka cewa Allah ya saukar da littafi, ya turo manzo, yana nufin ka bauta masa, baka san da wannan ba kwata-kwata, to a daidai wannan lokaci kana da uzuri har sai lokacin da wannan saƙo ya zo maka. Abin da ya sa wasu malamai ba sa kawo wannan, saboda suna ganin wato irin wannan lokacin ya wuce. Yanzu a ce an samu baligi mai hankali, amma kuma bai san ma akwai wani abu musulunci ba, bai san ma an turo da littafi, an turo da manzo ba, yana da matuƙar wahala. To idan an same shi, to yana daga cikin sharuɗa na takalifi. To wannan takalifi, duk wanda ya kai wannan manzila ya balaga, yake da hankali, shari'a ta same shi kamar mu anan. To duk maganar da shari'a take yi da wani, to da shi a ciki, ko na umarni ko na hani. Wajibai, mustahabbai, makaruhai, haramu da mubahi, wannan duk gaba ɗaya da shi ake. To shi ne malam ya ce wannan mukallafin, ke sa wasu suke cewa farkon abin da yake wajaba a kan baligi, an ce baligi an takaita ma'anar mukallafi, ban maka ce farkon abin da ke wajaba a kan mukallafi, sai ya zama lafazin mukallafin ka yi amfani da shi tare da fayyacewa mai saurarenka me ake nufi da mukallafi. Amma in ka ce farkon abin da ke wajaba a kan baligi, to baligi ne kaɗai mukallafi ba, akwai baligi kuma mahaukaci, ba mukallafi ba ne. Farkon abin da yake wajaba alal mukallafi a kan mukallafi, tashihu imanihi, inganta imaninsa. Kowa ya san me ake nufi da imani. Imani shafi ne na sanin Allah, kuma haƙƙoƙin Allah, sanin manzannin Allah, haƙƙoƙin manzannin Allah, sanin lahira, haƙƙoƙin da suka tattara da sanin lahira, mala'ikun Allah, littattafan da Allah ya saukar, kaddara, zaƙinta da ɗacinta, shi ne kasance ya samu kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da Ubangijinsa, yana mukallafi. Duk wanda aka rasa imani tare da shi, to ayyukan cikin musulunci ba za su yi masa amfani ba. In kun lura, addinin musulunci yana da rukunai guda biyar. Rukuni na farko kalmar shahada, na biyu sallah, na uku azumi, na huɗu zakka, na biyar hajji. Kaga guda biyar kenan. To da sallah da azumi da zakka da hajji guda huɗu, dukkaninsu ba abin da zai yiwu ya karɓo sai da wannan kalmar shahada. Kisa shi malam wannan littafin nasa zai yi magana akan sallah ne. To amma tunda ba za ta karɓu ba sai da kalmar shahada, shi yasa ya tokaci a farko. Yace wajibin farko fatukun ba shi ne ka ɗauki karatun sallah ba. Imaninka yana nan, yana da kyau. In babu fa, to babu foundation. In kai sallar faduwa za ta yi, a kan me za ta zauna? Obama ya yi azumi. Kaga aikin banza kenan. Duk sanda aka ɗauki azumin Ramadan na farko, sai waita ya musulman Amurka azumi, sai ya azumi ya gaishe su shan ruwa. Kaga ya sha kishirwar banza da yunwar banza, ko da gaskiya wani bai ci ba bai sha ba, ko da daddan Allah yake tunda ba imani bai yi ba, to mu din ma da muke ganin cewa an haife mu a cikin musulunci, mu din ma mu duba imanin nan, yana nan ko bayan? In musuluncin yana nan, to shine fa idan kai ayyukan musuluncin za a rubuta, idan musuluncin baya nan fa duk abin da kake yi kamar kura ce da ake watsa ta, ba za ta zauna ba, ba abin da zai zauna. To shi sa kun ga malama nan sai mana tokaci ya ce tasfiqul iman, shi sa duk lokacin da muka tashi za mu yi karatu ba ma rasa dai mu surka ilimin nan na imani, kamar yadda ko a majalisunmu da muke yi ba ma rasa wani karatu wanda yake komawa zuwa ga tauhidi, saboda imanin kullum tattalinsa ake ana gyaransa, kullum ana gyaransa ana gyaransa, kamar karfe kullum sai an je bakaniki ya sance nan ya kwala can, ya zuba bakin mai a can, ya zuba giris a can, ya yi waye a can, kullum imanin mu sai muna tattalinsa da haka. Da haka farkon abin da yake wajaba shine mutum ya inganta imani, in babu imanin ayyukan da abubuwan da za a karanta ma yanzu ba za su yi maka amfani. Sai sa kafiri da ya fitsari ya wanke, da ya fitsari bai wanke ba, da ya gama da bai gama ba, ya zuge dukkansa ya tafiyarsa, ɗaya ne ba ka ganin sa ka ce ka duba wawa ko ya wanke ba, to me zai wanke, me amfanin wankewa? Gaba ɗayansa na jasa ne. Ai rashin imani ba karamar masifa ba ce, don haka tsarkin ba zai masa amfanin komai ba, saboda shi na jasa ne. An gane ku? Adalla. Don haka farkon abin da yake waje ba tasfihul imani, inganta imani shi ne farkon abin da yake waje ba. Waye mai wannan abu? Rika kula da abinka ba yana baya sai ci, kuma yana ɗaukewa, ni ɗauke na ɗauka. Asalin display ɗin naka sai ka ƙara mintuna. To kun ga da malam ya ce tashihu imanihi, ya inganta imaninsa, kamar yanzu ya ce mu'ajiye ahlari ne mu yi karatun tauhidi. Ƙwarai. Wasu malaman fiqhu idan sun zo kafin su yi rubutun fiqhu, to sai sun yi bayanin tauhidin fiqhun nan, kamar ma abokin littafin risala Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala, kun ga kafin ya je maganar tsarki sai da ya fara tukunna da maganar aqida, sai da ya fara da aqida irin Sheikh Abubakar bin Jabir al-Jazairi hafizahu Allah ta'ala, Allah ta'ala ya bashi lafiya, shi ma al-Tarikh min hadith Muslim, gabanin ya fara magana akan tsarki sai da ya karatu akan aqida. To suna nan da dama waɗanda suka gadar da haka. To amma tun da littafin malam takaitacce ne, sai kawai ya nusar da kai, bai tsaya ya ma karatun tauhidi ba, amma dai ya nusar da kai. Shi yasa ma ya ce thumma ma'rifat ma yuslihu bihi fardu ayni, sannan kuma sanin abin da zai kyautata faralinsa na kashin kai da shi. Kun ga thumma nan littartib, yawa summa tana nufin sai bayan wancan sannan ai wannan, wato sai bayan an kyautata imani, dan imani yayi kyau, musulunci ya tabbata, to sannan sai mutum ya kusa kuma sanin yayi zai yi da farillarsa ta kashin kansa, shine summa ma'rifatu, sannan sanin ma yuslihu bihi fardu ainihi, abinda zai kyautata zai gyara farillarsa na kashin kansa da shi. Nan abinda malai yake nufi da farillin kashin kai, shi farali kashi biyu, akwai farali kifa'i, akwai farali aini. Farali kifa'i shi ne faralin da wani ka iya ɗaukewa wani, Allah cikin hikimarsa, cikin ikonsa, da ya saukar da wajibabbun abubuwa, sai ya saukar da wajibcin iri biyu, akwai wajibci na mu duka idan wasu sanyi ya fadi akan saura, kamar wajibcin wankan mamaci. Wajibi ne mutum musulmi idan ya mutu a yi masa wanka, a yi masa likafan, a yi masa sallah. Idan aka bar shi ba a yi masa ba, to waɗanda suka san da mutuwarsa, duk bakacin waɗanda yake tsakankaninsu zunubin zai hauka su. Ba wani ba wani. Amma idan wasu suka ɗauka suka yi, ko mutum biyu ne, ko uku ne, ko mutum ɗaya ne, ya ɗauka ya yi duk waɗannan ayyuka. Ya wanke shi, ya mar likafani, ya mar sallah, ya je ya binne shi, to wajibcin ya faɗi akan saura. Shi kuma wajibci irin wannan na kifa'i, wajibci ne da farkonsa yana zama wajibi. Idan kuma aka san masu yi, to sai ya koma mustahabbi a haƙƙin waɗanda ba sa yi a lokacin da ake yin su. Ma'ana idan aka san mai wanke gawa mata likafa ne, ya yi mata sallah, to duk wani wanda ya samu labari yanzu a haƙƙinsa ya zama mustahabbi. In ya buƙaci ladan ya je shi, in bai buƙaci ladan ba, in bai je ba, bai yi laifi ba tunda an san masu yi. Haka irin wannan aiki da muke na karantarwa, na ilmantarwa. Ilmantarwa a addinin musulunci fardhu kifaya. Allah bai ɗora dolen dole sai na karantar, ka karantar, malam ya karantar, malam ya karantar, in ba haka ba kowa ya yi zunubi. A'a, karantarwa wajibi ne, ba za a zauna cikin jahilci ba. To amma idan an san waɗanda suka tsayu suke yi kuma sun wadatar, to a haƙƙin sauran ya zama mustahabbi, sun sauke wajibin. An fahimta ko? To wannan shi ake cewa fardhu kifa'i. Fardhu kifa'i wato farilla wacce waɗansu suke iya isan ma waɗansu. Farilla kashi na biyu, fardhu 'ain, farilla ta kashin kai wacce ta zama dole a kaina, ta zama dole a kanka, ta zama dole a kanki. To irin waɗannan wajibai sun fi hatsari, saboda wani baya ɗauke wa wani, kamar sallar azhar. Duk soyayyarka da matarka ba hali ka yi mata, ba hali ta yi maka azhar, dole kuwa shi zai yi wa kansa. To suna nan da yawa a musulunci, irin azumin watar mala'a. Ba hali yin wani ya ɗauke wa wani sai kowa ya yi nasa. To idan mutum zai nemi ilimi, shin wani ilimi ya kamata ya fara mai da hankali a kai? Ilimin wajibin mu duka ko ilimin wajibina? Ilimin wajibina shi ya kamata na fara mai da hankali a kansa. Tukun za mu iya cewa idan mutum zai nemi ilimi, wani irin ilimi ya kamata ya fara nema? Shin ilimin mustahabbi, ko ilimin halal, ko ilimin wajibi? Sai mu ce ilimin wajibi ya kamata ya fara nema. Idan mutum ya zo neman ilimin wajibi, shin a wani wajibin ya kamata ya baiwa muhimmanci? Wajibin mu duka da wani na iya ɗaukewa wani shi ne fardhu kifa'i, ko kuma wajibina na kashin kaina wanda wani ba zai ɗauke mun ba shi ne fardhu aini? Sai mu ce wajibina da wani ba zai ɗauke mun ba shi ya kamata na fara mai da hankali na sani. To shi ne abinda malam yake nufi idan mutum ya san tauhidi, abinda zai biyo baya shi ne sanin faralinsa na kashin kai, ya san abinda zai kyautata faralinsa na kashin kai. Malam yake ka ahkamis salati, kamar hukunce-hukuncen sallah, wa taharati da tsarki, wa siyami da azumi. Kun ga nan da malam ya ce ka ahkamis taharati wa salati wa siyami, ya gabatar da tsarki akan sallah, saboda tsarki yana rigayen sallah, kamar yadda shi ma haka yi a littafinsa. da yazo fara karantar da mu hukunce hukunce sai ya fara da tsarki kafin a je sallah kuma duka haka malaman fiqh suke yi saboda sallah ba ta yi ba sai da tsarki gashi dai da aka zo rukunin musulunci daga kalmar shahada sai ne sai sallah ba sai sai tsarki ba to amma me yasa malamai suke farawa da tsarki kafin sallah saboda ba ta yi ba sai da tsarki haka in sallah dole ne musulunci dole ne ma la yakunu alwajibu illa bihi fa huwa wajibu to abinda wajibi ba zai yi ba sai da shi to shi ma zama wajibi haka in sallah ba za ta yi ba sai da tsarki to tsarki ya zama wajibi san shi to kun ga waɗannan hukunce hukunce sallah tsarki azumi umra hajji da sauransu duka wannan abu ne da ya shafi kowa a kashin kansa haka yana da kyau ya mai da hankali ya san shi don ya san yaya zai kidda shi to wannan kenan malam yace wa yajibu alayhi an yuhafiza ala hududillahi kuma yana wajaba a kansa an yuhafiza ala hududillahi ya kiyaye dokokin Allah wato wannan wani fasali ne malam yayi don karantar da mu na dubba in ka so kana iya cewa ahlari ya kasu kashi uku kashi na farko tauhidi daidai gabar da malam yace awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani dan ga zo wajen fada ce mukallaf kar ce mukallifi mukallafi mukallif shine Allah mukallaf shine bawa yawa mun yi sallah kike yawa kar a ce mukallif kar a ce mukallifi a mukallafi da fataha wala mutum ba yawa haka zamu ce ahlul ya kasu kashi kashi na farko abin da ya shafi gyaran imani kashi na biyu abin da ya shafi ladubba ga su yanzu zamu fara karantawa sannan kashi na uku kuma abin da ya shafi hukunce hukunce malai yace wajibu alayki yana wajaba a kansa shiwa mukallafi an yuhafiza ala hududillahi ya kiyaye iyakokin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala wa inna li kulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu yace ku saurara kowane masarauci yana da iyaka yace to ku saurara iyakokin Allah sune abubuwan da ya haramta haka in an tambaye ka iyakokin Allah to sune haramiyarsa abin da ya haramta sune iyakokinsa wajibi ne mukallafi ya kiyaye iyakokin Allah ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna Allah farada fara'ida fala tantahikuha wa hadda hududa fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala inna Allah hadda hududa fala ta'taduha wa farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda wa harrama wa harrama haraman fala tantahikuha wa zakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha yace Allah madaukakin sarki ya iyakoki ya sanya iyakoki fala ta'taduha to kar ku ketare kar ku sallaka duk wurin da Allah ta'ala ya iyakance to kar a ketara kar a wuce yace ga iya wurin da ya halatta maka ko ya shar'anta maka kar ka sallaka kamar yadda azhar raka'a hudu ce kar kai biyar kar kai biyar halaccin aure mata hudu ne kar kai biyar an fahimta ko yawa idan Allah ta'ala ya sa doka to kar ka sallake halaliyarka matarka ko baiwarka kar ka fita daga haka halal dinka a kasuwanci riba kar ka ci riba haka Allah yayi dokoki yayi iyakoki to fala ta'tadu kar ku tsallake ku sai a iya haka wa farada fara'ida fala tudayyuha kuma Allah ya farlanta farillai kar ku tauye su ya farlanta salloli guda biyar ayyuka kar kai hudu ya farlanta azumin wata ramadana kwana 29 ko 30 kar kai da bakwai ko da shida ko da takwas kar ka tauye farali Allah ya wajabta haƙƙokin iyalanka akan ka ciyarwa tufatarwa sugunarwa shayarwa kar ka hana wani abu a ciki haka Allah madaukakin sarki ya dora muku wadansu abubuwa a matsayin dole akan ku to kar ku tauye kuma Allah ya tausaya muku yayi la'akari da gazawar ku wajen farlanta muku abu nawa ne Allah ya farlanta mana hadda za mu tauye nawa ne ma Allah ya farlanta mana to sai kaga faralin da Allah ya dora mana ba mai yawa bane na haka bai kamata a ce ya gagare mu har ya kai mu ga ainihin wato tauyewa ba wa harrama ashiya'a yace kuma Allah ya haramta wasu abubuwa fala tantahiquha kar ku auka musu abinda aka haramta kar ka auka an haramta riba kar ka ci riba an haramta ƙarya kar ka yi ƙarya an haramta zina kar ka yi zina an haramta sata kar ka yi sata da haka fala tantahiquha kar ku ceta wannan haramiyar da Allah ta'ala ya tsaye din da ya sanya wa sakata an ashiya'a sannan Allah ya yi shiru akan wadansu abubuwa rahmatan lakum domin ya ji kanku gairan nisyani ba dan ya manta ba fala tabhatu anha ko kuma kar ku dinga bincike sai kun kwakulo ba daidai bane abinda kuka ji an yi shiru akan sa kuma ku shiru ku ji an gane ku yawwa kar ku dinga bincike ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza ku shiru kawai shikenan da abinda Allah ya yi masa iyaka da abinda Allah ya wajabta da abinda Allah ya haramta idan ka tattara su gaba daya ba su kai abinda Allah ya shiru akan sa yawa ba duk rayuwar mu a cikin shiru take in ka kwatanta dokoki da haram da wajibi ka tara su gaba daya fasance cikin su ko kusa ba su kai abinda Allah ta'ala ya kauda kai yadda mu da mu muke ta yi ba yau ko dangin abinci kawai aka ce ka ware haram sauran duk halal ne wanne ya fi yawa a abinci kawai mata ma da Allah ta'ala ya ce banda mahaifiyarka banda yarka banda yar uwarka kanwarka ko yarka banda abinan ɗinka matar babanka banda aka lissafo waɗanda aka hana ka da aka gama lissafo su to saboda ba su yawa ne ma ce sai aka lissafo su sai Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku duk wanda ba wannan ba kaga duk garin nan ko ba haka ba to me abun hadama da haka in ka duba sai kaga ashe abinda Allah ya bar mana mu ci karamuwa babbaka ya fi yawa akan dokokin da ya mana amma in dokokin da suna gagaran ga sunan malam da yake da safo su dokokin za ku gani za ku gani da muke ta fada wasu malam ya ce wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi sannan ya tsaya a daidai umarninsa da kuma hannunsa waye ne tsayawa mukallafi umarninwa da hannunwa Allah duk sanda aka jingina wato umarni ko hani ko addini zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga abin da yayi umarni shine abin da Allah ya umarni abin da ya hana shine abin da Allah ya hana ba a samun sabani tsakanin Allah da annabinsa wajen umarni ko hanawa da haka mutum ya tsaya wajen umarnin Allah, kar ya wuce gona da iri, ya hannu a dai akan abin da aka hana shi, kar wajen hannuwar ya wuce gona da iri. Ban ka san waɗansu wajen bin umarni suna wuce gona da iri, waɗansu kuma wajen hannuwa ne suke wuce gona da iri. Wani idan an bashi umarni, to sai ya ga abin da aka bashin ma ya masa kaɗan, da haka bari ya wuce. Ba shi ne aka samu wasu samari a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba? Kun ga dai ai azumi an yi umarni da shi, to sai wani ya ce shekara guda ba zai sha ba. Kun ga sallar dare ai an yi umarni da ita, sai wani ya ce ba zai yi bacci ba shi, kawai rayuwarsa kullum sallar dare. Kun ga ai wannan matsawa kai ne, wuce gona da iri. Shin da aka umarci azumi ce akai karkasha, da aka umarci sallar dare ce akai karkai bacci? To wannan wuce gona da iri ne a cikin umarni. Wani idan an hana shi, to in ya tashi hannuwa sai ya wuce gona da iri a hannuwa. An hana shan giya, wani sanadin haka ya hana wa kansa maltina, ya hana wa kansa Coca-Cola, ya hana wa kansa Mirinda, ya hana wa kansa Fanta, ya hana wa kansa kaza, ya hana wa kansa kaza, duk saboda gujewa giya. Kaga nan bai tsaya a iya hani ba, ya shiga har cikin halal ya haramta ta. To wannan ma ta'adi ne addini. To da wannan za ku fahimci cewa to kenan musulunci ana yin sa ne da karatu ba da ka ake yin sa. An fahimta? Saboda yanzu akwai bukatar kenan mu san umarni, me aka yi umarni da shi. Akwai bukatar mu san me aka hana, saboda kar hamasa ta addini ta sa mu wuce gona da iri a cikin dukkan abubuwa guda biyu, a cikin bin umarni ko a cikin ainihin hani. Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce, na fi ku jin tsoron Allah, amma ina azumi, ina sha, ina sallah, ina bacci, kuma ina aure. Sai mana ya ce, wa yatuba ila Allah subhanahu, kuma ya tuba zuwa ga Allah shiwa mukallafi, subhanahu tsarkakakken sarki. Haka malami na ya gaya ne, ban manta ba, tsarkakakken sarki. Haka ya fassara mu subhanahu, har yau ban canza wannan fassara ba. Haka take, qabla an yaskhata alayhi, kafin Allah ya yi fushi a kansa. Saboda mutum ba zai gushe ba, yana aikata zunubi, yana aikata zunubi har ya kai ga matakin Allah madaukakin sarki ya yi fushi da shi, Allah ya tsare. Waɗanda suke kubuta daga fushin Allah su ne waɗanda in sun aikata zunubi suke gane sun aikata, su yadda sun aikata, kuma su tuba wa Allah. Ba za su ci gaba da yin zunubi alhalin suna sanar da cewa zunubi suke yi. Shine Allah ta'ala yake cewa, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ubangiji ta'ala yake, waɗanda idan sun aikata alfasha aikin zunubi, aw zalamu anfusahum, ko suka zalunci kawunansu, suka fada wani laifi ko shirka babba ko shirka karama ko wani karamin zunubi, istaghfaru li dhunubihim, dhakarullah, sai su tuna Allah, fastaghfaru li dhunubihim, sai su nemi gafarar zunubinsu. Wannan su ne mutanen kwarai wanda faɗi tashi ba za su ɓata da Allah ba. Allah yana son mai yarda ya masa laifi har ya nemi gafararsa. Laifin gobe ba zai sa Allah ya yi fushi da kai ba, matuƙar yau ka san ka masa ba daidai ba, kuma ka tuna da shi ka nemi gafararsa. Saboda ai Allah ya san cewa kai ɗin ne zunubi. Shi sa ya tabbata hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, Ubangiji ta'ala ya ce, da a ce ba za ku yi zunubi ba, ku nemi gafarata, da na kawar da ku na zo da waɗansu masu zanubi su tuba na yafe musu. Kaga kenan Allah ta'ala ya san cewa mu ɗinnan masu zanubi ne. To amma mafi can mai zanubi shi ne wadda idan ya yi zai tuba, ba kuma tubar mazuru ba, ko tubar mata. Azan tubar mata ita ce, wato tuba ce take riga zunubin. Ta ce, "Ha ba, yau Allah na tuba." Sai a gaba ne za a yi barna, za ku haifar barna. Kai wai za a ce Allah na tuba, kuma ba za a faza faɗa ba. Sai a faɗa, ba irin wannan tubar ba. Kai tuba ta gaske shi ne ma a nan malam yake cewa. Bayan ya ce, "Wa ya tuba ilallahi," kuma ya tuba zuwa ga Allah, subhanahu, tsarkakakken sarki, qabla an yaskata alaihi, kafin wato Allah ya fushi da shi. Sai ya ce, "Wa shurutu tawbati," to ita tuba ba tuban mazuru ba, tana da sharuɗa. "Wa shurutu tawbati," su kuma sharuɗan tuba, "annadamu ala ma fata," nadama akan abin da ya wuce. "Wan niyyatu alla ya'uda ila dhanbi," akwai ala. "Wan niyyatu ala," akwai mai a kowace nuska, a kowace nuska haka ne, har masu farin abin nan, har masu farin rubutu. A'a, akwai Allah amma babu ala kafin Allah. Eh, kafin ilahin wanniyatu, to wanniyatu Allah ya'uda ila dhanbi, da niyyar ba zai koma wa zunubi ba, "fima baqiya alayhi min umurihi," cikin abin da ya rage masa na rayuwarsa. "Wa an yatruka al-ma'siyata," kuma ya bar sabo, "fi sa'atiha," a lokacin ta, "in kana mutalabbisan biha," idan yana cuɗe da ita. Nan za mu ɗan koma kaɗan. Ya kawo abubuwa guda uku. Abu na farko ya ce, "Annadamu ala ma fata," nadama akan abin da ya wuce. Tuba ba za ta yiwu ba gabawa sai ya yi nadamar abin da ya aikata. Nadamar abin da ya aikata kuma shi ne ya ji baƙin cikin kansa, ya ji haushin kansa, ya ji tausayin kansa, ya shiga damuwa, ya zargi kansa akan abin da ya aikata a baya, cewa ba daidai ba ne. Mai yiwuwa wannan ya danganta, ya saka shi kuka, ko ya saka shi rashin nutsuwa, ko ya hana shi cin abinci, ko kuma ya haifar masa wata damuwa ta ɗan wani lokaci, ko yawan ko zurfin tunani da sauransu. Wannan su ne alamomin nadama. Amma mutumin da in ya tuna abin da ya yi zai yi dariya, ce, "Ha ba, ai da akai daidai da Allah ya yafe kawai, amma da mun yi shegantaka." Kaga wannan bai dame shi, kaga wannan kwata-kwata abin da ya dame shi. Ai, wadda abin ya dame shi baya ƙaunar ya tuno, baya ƙaunar a tuna masa. An yi wani bawan Allah a wannan zamanin, amma ya rasu bai jima da rasuwa ba, Allah ya ji kansa. Wato irin wanda suka shiga cikin nan ne a farko, da ya girma sai ya zama ya samu taɓin hankali. Da ya samu taɓin hankali, idan aka zo yara sai suka zo, sai su zo suna wasa da shi, sai su ce masa farkon rayuwa, sai ce haihuwa. Sai su ce masa ƙarshen rayuwa, sai ce mutuwa yara. Sai su ce masa tsakiyan fa, sai kawai ya kama goshinsa sai ya fashe da kuka. Kawai har aka maida abin wasa, ake masa wasa da haka. To amma wannan alamar nadama ne, yana daga cikin alamomin nadama da muka lissafa, mutum ya yi kuka akan abin da ya aikata. amma ba mutum ya zama mai bada mai sanin ma ya bada labari ba, yana son ya bada labari, kaga wannan ba nadama ba, dai nadama ba, dai nadama. Idan sa kaikashi bai damu da ya faɗa ba, ko in ya tuna ma ya ji daɗi, ya dinga maimaitawa kansa, misali kamar alfasha ta mata, ya dinga maimaitawa tunaninsa irin yadda abin ya faru, sai dinga jin daɗi. A gaba nadama a cikin nan. Allah ya tsare mu daga rashin nadama. To sai an samu wannan. To kaga idan nadama ta zo, in aka samu na farkon nan, to sauran biyun za su biyo baya. Sauran biyun za su biyo baya. Saboda akwai talazumi tsakaninsu. Tilas duk wanda zai ji haushin kansa idan ya tuna zunubinsa, ko zai yi kuka in ya tuna zunubinsa, to da yaya zai yi marmarin, ko kuma zai yi aniyar cewa zai sake aikatawa. Da haka sai ya zama sharaɗin farko ya haɗiye sauran sharuɗa. Sharaɗi na biyu, wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbin, da niyyar ba zai koma wa zunubi ba, fi ma baqiya alayhi min umrihi, cikin abin da ya rage masa na rayuwarsa. Sharaɗi na uku, wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha, kuma ya bar aikin saɓon fi sa'atiha. To yanzu a nan shi ne lamirin za mu duba na me. Muna da abubuwa guda biyar gaban mu. Muna da tuba da muke magana a kanta, at-tauba da ta zuwa baya. Muna da kuma ma'siya. Wannan lamirin na mace ne yana komawa ɗayan biyunsu, ko yana komawa tuba, ko yana komawa saƙo. Da haka sai mu fassara shi da kowanne mu gani. Idan muka ɗauki tuba da muka fara ambata a baya, shurutu tawbati kaza kaza kaza, da aka ce wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha, kuma ya bar aikata saɓon fi sa'atiha a lokacin tuba, sai zama lamirin ya koma wa tuba. Fi sa'atiha a lokacin ta, ita wa tuba. In kana mutalabbisan biha, idan ya kasance yana cuɗe nan kuma da ita, ita ne saɓon nan, ba zai yi ya koma kan tuba ba. In kana mutalabbisan biha, idan yana cuɗe da saɓon, to ya bar shi a lokacin. Ko kuma wancan lamirin na farko, wakilin suna, mu mai da shi kan saɓo, mu ce wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha, kuma ya bar aikin saɓo fi sa'atiha a lokacin saɓon, a lokacin da yake saɓon ya bar aikin saɓon. In kana mutalabbisan biha, in ya kasance yana cuɗe da saɓon. To wannan fassara ɗin za ta fi dacewa da ka'idar na hau, saboda mai saboda shi lamiri a ka'ida yana komawa abin da aka ambata na kusa ne ba na nesa ba. Da tuba da saɓo, wanne ne ya fi kusa da lamirin? Saɓo ya fi kusa da lamirin. Tuba tana can baya. Nan kuma wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha, kaga suna kusa ce. To sai aka ce wakilin suna mafi yawanci yana komawa na kusa ne ba na nesa ba. Tunda tuba ta yi nisa, ba za mu mayar mata ba, sai mu mayar wa saɓo. Sai ya zama wa an yatruka al ma'siyata, kuma ya bar aikin saɓon fi sa'atiha a lokacin da yake aikin saɓon. In kana mutalabbisan biha, idan ya kasance yana cuɗanye da saɓon. To nan me ake nufi? Kar mutum yana aikata zunubi sannan kuma sai ya ce ai tuba ta zo masa amma ba zai ƙarasa, ko su gane ce ce daga karan nan, Allah ya daga karan nan, ko wiwi ya ce ai daga wannan, ko kuma ƙwaya ya ɗura ta a cikin roba yana sha, aka masa wa'azi ya ce in Allah ya yarda daga roban nan ta ƙare shi kenan, to tuba ba ta zo ba. Saboda in tuba ta zo, wurgarwa zai, baƙin cikin da zai ji wa kansa da nadamar da zai yi, ba za ta bar shi ya ƙara kurba ba. To tuba ba ta zo ba. Dan haka duk mutumin da yake zunubi sai ya ce ya tuba kuma ya ci gaba da aikatawa bai tuba ba har sai ya bari tukunna. Ubangiji Ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gari, tuba ta kwarai. Wannan taubatan nasuha ita ce tubar da ta hada sharuɗan nan, tubar da bata hada sharuɗan nan ba tuba ba ce. Al-Imam al-Muhaddith An-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Riyadus Salihin da ya kawo hadisin tuba, da ya kawo sharuɗan tuba, sai ya ƙara da na hudu, shine mai da hakki idan laifin yana alaƙa da hakkin ɗan adam. Malam mai ahalari ya kawo sharuɗa guda uku ne idan har laifin tsakanin bawa da ubangijinsa, idan kuma laifin ya haɗa da hakkin wani, to sharaɗi na hudu shine mai da hakkin. In sata kai, zalunta kai ta yi, yasa kai ta yi, amana ka taɓa, menene kai, to tuba ba za ta tabbata ba har sai in ka mayar da wannan haƙƙin kafin su tabbata. An gane ku? Yawa, haƙƙin da zai yiwu a maye shi, haƙƙin da ba zai yiwu a maye shi ba, to shi ba za ta ranta masa wannan. Kamar me? Kamar haƙƙin zina, haƙƙin da ‘yar wani ko da matar wani ko na makamancin haka, ka zo ka tuba kai na dama, sai ka ce to yanzu ya kamata na gaya mijinta saboda ya yafe mu, ya kake gani? Kaga wannan ba haƙƙi ne wanda zai zo a mayar shi ba. Idan ka gaya masa mayar da abin da kai kai ba wannan kan ba ka riga kai ba, barna ce an riga an yi bari ne ba a kwashe shi, to tunda ba zai kwasu ba a banzanta, ka bar shi daga tuba kawai. Ba wani haƙƙin mijinta a ciki na ka je ka gaya masa, haƙƙin Allah ka keta alfarmar ainihin wato Allah, ta haka ba buƙatar ka ce za ka je ka ainihin wato zuwa ka samu babanta ko mijinta ka ce ga gashi gashi. Malam yace wala yahillu lahu an yu'akhira at-taubata, baya halatta a gare shi shiwa mukallaf, baya halatta a gare shi an yu'akhira at-taubata ya jinkirta tuba. Yace to gaskiya ya kamata mu tuba, wai ya kamata kaga tuba ba ta zo ba, ko yace daga nan zuwa baɗi. ولا يقول حتى يهديني الله, kar kuma yace hatta yahdini Allah sai Allah ya shirya da ni. To ai shirya ba ku kuka ce mana shirya ta ce ta Allah ba ce, kuran da yaga dama ya kire ni ai dan shiryu ha ai Allah ta'ala ce yace wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Da Allah Ta'ala ya yi rai sai ya daidaita rai, sai ya mata fajirci ya mata tsoron Allah, sai Allah sai ya jingina kyautata ran nan, kyautata zuciyar nan zuwa ga mai ita, sai ce kad aflaha man zakkaha, wanda ya tsarkake ta ya rabauta, wa kad khaba man dassaha, wanda ya halakanta ya halaka. To kaga yanzu nan an jingina maka saboda kana da zabi, za a yi wa'azi ba za ka saurara ba, za a sa darasi ba za ka je ba, za a kunna kasafin wa'azi ka ce a canza ba shi kake so ba, a rediyo za a sa karatun Qur'ani ka kashe. Hanyoyin shiriya suna ta binka, ana jan ka aljanna da sasari, kana sa gatari kana yanke, kuma sannan ka ce hatta ya hade ni Allah, to sai shi Allah ne shirye ka. In ji shiriyar kan dalili take samu, to kaki dalilanta, kaki sabubbanta, duk wanda kuka same shi na tsatsai mai kokarin kwatanta addini, in kun bibiya za ku samu yana bibiyan karantarwa ta addini, shi yasa ya samu akalar shirya. Duk wanda ya samu kansa a hanyar shirya to ya zaɓa wa kansa ya bi shirya. Don haka ba daidai ba ne mutum ya ce wai hatta ya hadini Allah sai Allah ya shirya, tabbas Allah shi ne mai shiryarwa, amma kai zaka lalmu an yi shirya. Me yasa ya turo manzo? Me yasa ya sauka da littafi? In Allah ya ga dama duk azama mummunai, na zama mummunai. Ba sai da manzo ba sai da littafi ba. Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Da ubangijinka ya ga dama da duk wanda suke ban kasa sun yi imani. Saboda yana da iko da kaddarar da zai hukunta imani wa mutum ko ya ki ko ya so dole ya yi imani. Amma Allah bai yi haka ba. Saboda ya ba ka kai ma ƴancinka, kar a yi maka imanin ƙarfi, kar a yi maka imanin hukunci da ƙaddara. A yi maka, ya kamata ka imani kana mai zaɓa, kana mai so, ya fi lada. Shi yasa sai Allah ya turo da littafi, ya turo da manzo, ya nuna hanyoyin shari'a. Saboda ka yi abin bisa zaɓinka, ka yi abin kana so, saboda ya fi daraja a wajenka. An fahimta ko? Yawa, don haka ashe mutum duk da cewa Allah shine mai dakarwa a shirya, to fa mutum baya kwanciya ya ce Allah madaukakin sarki ya zo ya shirya da shi. Allah ya ajiye hanyoyin bi da ainihin wato mutum da ya shirya. A walam takuta atikum rusulukum bil bayyinat, Allah ya ce shin manzanninku ba su zo muku da hujjoji da ayoyi ba? To in baka je da ayoyin suke ba, in baka saurara ba, da ya za ka sani? To kaga anan Allah yana tuhumar waɗansu ne, abinda suka faɗa ba zai zama musu uzuri ba, tunda ya riga ya turo hanyoyin shirya. Don haka mu kiyaye kanmu da cewa wai sai Allah ya shiryar da mu. Eh, lallai haka ne, Allah shi ne mai shiryarwa. Amma mutum yana da zaɓin ya sama wa kansa hanya ta farkin shirya, sai Allah ya ɗora shi ya taimake shi. Allah ya taimake mu akan shirya. Mana ce fa innahu min alamati shiqaqi, domin yana daga alamomi na shakiyanci. Asalin shakiyanci shine cancantar gidan wuta. Shakiyanci kishiyar sa'ada, sa'ada cancantar aljanna, shakawa cancantar wuta. Ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana halittar ɗan adam a cikin mahaifiya, sai ya ce cewa mai za a umarci mala’ika ya rubuta abubuwa guda hudu. Zai rubuta aikinsa, zai rubuta ajalinsa, zai rubuta abin ɗinsa, arzikinsa, sannan zai rubuta kuma shi shaƙi ne ko shi sa'idi ne. Wato shaƙi ɗan wuta, sa'idi ɗan aljanna. Shaƙi a duniya mai aikin ‘yan wuta, sa'idi a duniya mai aikin ‘yan aljanna. Da haka ash-shifa yana komawa zuwa ga wannan ma'anar ne. Fa innahu min alamati ash-shifa, yana daga alamomin aikin ‘yan wuta. Mutum ya ce ya dinga cewa wai sai dai ɗan da Allah ya ga dama ya shiryar da shi, amma shi ba zai nemi hanyar shirya ba. Wal khidlan, kuma yana daga hanyoyin taɓewa. Khidlana taɓewa. Wa tamsil basirati, malam yace yana daga alamomin shafewar basira. Basira wani abu ne daɗi akan hankali. Kana da hankalin amma idan basirarka ta gushe, sai ka dinga aikata waɗansu ayyuka, tasarrufinka sai ya zama tasarrufi irin na wawaye. Haka wanda basirarsa ta shafe, to shi ne wanda yake faɗa irin waɗannan maganganu. Mana yace wa yajibu alayhi, yana wajaba a kansa shiwa mukallafi, hifdhu lisanihi, kiyaye harshensa, min alfahsha'i, daga alfasha, wal munkari, da kuma munkari, wal kalamil qabih, da mummunar magana, wa aymanit talaqi, da kuma rantsaran tsansaki, wa intiharil muslim, da kuma tsawatarwa musulmi, wato tsawa wa musulmi, wa ihanatihi, da wulakanta shi, wa sabbihi, da zaginsa, wa takhwifihi, da tsoratar da shi, fi ghairi haqqin shar'iyyin, ba tare da haƙƙi na shari'a ba. Kiyaye harshe wajibi ne. akan dukkan musulmi ya zama yayi wa harshensa da baibai ta yadda ba zai auka da harshensa cikin abin da zai cutar da shi ba. Na'am. To, ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbansa menene sahabbai suka ce ya ma'akin Allah ya Rasulullahi wa hal nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bihi da yace kuffa alayka hadha sai yace ka kiyayi wannan sai ya kafa ya nuna harshensa ka kiyayi wannan sai yace wa hal nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya ma'akin Allah yanzu mu din dama za a kama mu da abin da muke magana da shi wai magana da muke ma za a kama mu da ita sai manzar sallama yace takilatka ummuka kai tonka mu'azu wa hal yakubbu an-nasu fi nari ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim yace ai babu abinda yake tiburbuda mutane ta kan fiskokin su a wuta face girbe-girben harsunansu mutum ya raina abin da yake fada a bakinsa amma sai abin da ya fada kalma daya ya sanadin haramta masa aljanna Allah ya sauke ga hadisi ma ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innal abda la yatakallamu bi kalima la yulqi laha bala wa inna min sakhatillahi yahwi biha fi nari jahannama 70 khalifa yace mutum zai yi furuci da wata kalma la yulqi laha bala ba zai mai da hankali a kanta ba ya ko ƙoƙo da ita bai ɗauke ta bakin komai ba kamar yadda wata ran na wuce ta wani wuri sai na ji ‘yan mata guda biyu ɗaya tana cewa ke dai wance kin naɗe tabarmarki daga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wacce aka gaya mata haka sai ta ce in na yi mantuwa ma a ɗauko mu inna lillahi haga masifa ta kai masifa ta kai masifa ko a jikinta kuma to mutum sai ya faɗi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai faɗi magana la yuqila abala bai dauke ta a bakin komai ba min sakhatillahi amma saboda tsananin fushin Allah ya hawi biha fi nari jahannama 70 khalifa zai gangara cikin wutar jahannama sanadin wannan kalma tsawon zurfin tafiyar shekara 70 yana gangarawa a shekara 70 yana gangarawa bai so yadda ya kamata ya je ba a cikin wutar jahannama a dalilin wata kalma da ya faɗa bai dauke ta bakin komai ba ina kuke da mutumin da yace da abokinsa kai dai Allah ba zai gafarta maka ba haka ya faɗa da baki saboda yana aikata zunubi ya masa wa'azi ya bari ya masa wa'azi bai bari ba wata ran haushi ya kama shi sai yace kai dai Allah ba zai gafarta maka ba sai kawai Allah ya kashe shi sai ya tashi man da alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan wane ne yake mun shishigi har yake rantsuwa a kaina cewa ba zan gafarta wa ne ba qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka na gafarta masa kai kuma na rusa ayyukanka sanadin kawai ya ce Allah ba zai gafarta maka kaga ka yayi harkarka ko kaga wannan fa ba wani ya fadawa wani wali ba ko ya faɗa wani salihi ko ya faɗa wani mutumin kirki ko ya zage shi ko ya yi ka kawai cewa ya ce Allah ba zai gafarta masa kuma a waye faɗa a mai saƙo haka ba ma ka ce to ai wanda za ka gaya masa magana ba ka san matsayinsa a wajen Allah ba a'a mai saƙo ba kawai da ya ce Allah ba zai gafarta maka ba akan wannan ya shiga wuta da haka yana da kyau mu kiyaye harsunanmu wannan ladabi da malam ya kawo mana ladabi ne matuƙar muhimmanci da ya kamata mu maida hankali akai sauran abubuwa da malam ya kawo bayani akan su sai majalisin mu na gaba idan Allah ta'ala ya kai mu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi